yayin da wannan taron tuntuba da maci biyar sa ido kan harkokin majalisu wato sisla tare da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya UNHCR da ma ofishin jakarancin ƙasar Switzerland suka shirya. An gayyato wakilan kafofin yaɗa labarai daban-daban da ma sauran masu ruwa da tsaki da zimmar duba hanyoyin tabbatar da dokar kula da haƙƙoƙin 'yan gudun hijira. Haka nan kuma mahalarta taron sun yi bibiya game da matsalolin rashin samun cikakkun bayanai daga hukumomin da nauyin kula da 'yan gudun hijira ya rataya a wuyansu, musamman ma idan ko ya shafi badaƙala ko kuma cin zarafi.
Sunana dai Usman Muhammad Malaki daga Radio Najeriya Kaduna. Wannan taro gaskiya ya zo a kan gaba, don gaskiya ko ba komai mutane sun haɗu waɗanda sun san irin matsalolin da masu gudun hijira musamman suke fama da shi. Sun zo sun ba da bitoci, sun ba da laccansu, sannan su ma sun ji irin wato ƙalubale da yan wato su manema labarai suke samu a wajen gudanar da ayyukansu, musamman idan suka je waɗannan sansanin gudun hijiran nan.
Mr. Keke Anya da ke zama da rakin sha'ani harkokin gwamnati na cibiyar Tasislak ya ce rashin samar da dokoki da kuma bayani na mako cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu na magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta.
All of us are in this together. It is not a Tasislak thing.
Wannan nauyi ne da ya rataya a kan ƙungiyoyi da kuma 'yan jaridu domin tabbatar da dokar da kuma sanin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Dole a haɗa hannu domin ku haƙa ta cimma ruwa.
And even when you see people that have left the IDP camp, they are no longer themselves.
Ya mako zuwa yanzu amma kafa doka samar da bayanai ta Freedom of Information, to amma kuma duk da wannan doka ba kasafai kulle kan biya kudin sabulu ba. To wai ko me kungiyar 'yan jaridu za ta yi musamman kan bututun da suka jibinci 'yan gudun hijira? Malam Umar Dankano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ a jihar Adamawa na mako cikin mahalarta taro ya ce sukan za su sa tsaye.
Alhamdulillah, wannan matsala ce da sana shi mana to a ƙwarya wajen gabatar da aikin na 'yan jarida, saboda shi aiki na ɗan jarida miƙa bayanai ne ga mutane daga gwamnati ko daga mutanen zuwa gwamnati. So a lokacin da ɗan jarida bai da isasshen bayani ko kuma bai da dokar da ta ba shi wannan hurumi da zai samu bayanin da yake so, ko ma wasu ma'aikata ce ko kowane kamfani ne na gwamnati ne ko kuma na wani, so kaga an samu matsala. Amma a lokacin da aka tabbatar cewa wannan doka tunda har ta riga ta shige ana amfani da ita yadda ya kamata a ƙasar nan, to insha Allah za a kai ga gaci.
Ko me za ku yi kungiyar 'yan jarida?
Abin da za mu yi shine za mu ci gaba da fasuka.
Cibiyoyin kiwon lafiya su ma akwai rawar da ya kamata suke takawa wajen tallafawa 'yan gudun hijira. To ko hanya suna yi ko a yanzu? Adamu Dodo shine majami'in hulɗa da jama'a na asibitin gwamnatin tarayya da ke Yola wato SMC Yola ya ko bayyana irin kokarin da suke na tallafawa 'yan gudun hijiran.
Ana taimaka musu sosai, ka san kamar asibiti na tarayya ɗin nan da ke Yola, SMC Yola, akwai wata gidauniya da gaskiya asibiti ɗin ta yunƙuri kuma ta kafa shi da suke taimako sosai da ake tallafawa ga an aiwatar da kiwon lafiya ga waɗanda aka kawo su. So tari dai an kawo waɗannan ana samun su 'yan ƙungiyoyi nan wanda ba na zaman kansu ba na gwamnati da suke ɗan tallafawa game da wurin jinyansu da kuma abincinsu.
Yanzu haka dai baya ga rikicin Boko Haram, wata matsalar ma da ke jawo yawaita 'yan gudun hijira a Najeriya ita ce ta tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yanzu, batun da mahukunta kuma ke cewa suna nasu ƙoƙari. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Allah Thank you.